sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga birnin Washington DC. Jama'a masu sauraron mu, assalamu alaikum. Barkanku da wannan la'asariya ta yau Lahadi, wanda ta yi daidai da 31 ga watan Oktoba, shekara ta 2021 miladiya, inda yanzu haka agogonmu a nan gundumar Colombia ke cewa karfe 11 na safe. Yusuf Aliyu Harandi tare da Sarfilu Hashim Gulam da sauran abokan aikin mu muke gabatar muku da shirin. Amma kamar aji abinda muke tafa da su, bari mu fara muku da kanin labarai.
Yau Lahadi, ana ci gaba da yini na biyu kuma na ƙarshe na taron kolin manyan kasashe 20 masu ƙarfin arziki na G20 a Rome. Jami'an fadar White House sun ce shugaban Amurka Joe Biden ya yi tattaunawa mai ma'ana sosai da shugaban kasar Turkiyya Recep Tayyip Erdogan a gefen taron G20. Hakimar da cewa yau Lahadi masu zanga-zangar a jihar Juba mulkin Sudan sun kafa shingaye a birnin Khartoum kwana guda bayan wani ƙazamin yunkurin murƙushe masu zanga-zangar.
Kanin labaran da muke tafa da su kenan, sai a biyo mu sannu a hankali a cikin shirin. A bangaren rahotanni kuwa, za a ji kudurorin sabon shugaban jam'iyyar PDP da kuma manufofin jam'iyyar a zaben 2023.
Allah ya zaba mana shugabanni nagari wanda za su kai jam'iyyarmu ga nasara don mu ceto ƙasar nan ta Najeriya.
Annobar corona ta nakasa duk wani fanni na rayuwar bil'adama a duk faɗin duniya. Ko menene mafita?
Kamata gwamnati ta rinka duba irin waɗannan ƙungiyoyi ko kuma cibiyoyin ilimi yadda suke taimakawa don haɓaka tattalin arzikin ƙasa.
Kaɗan daga cikin rahotanni da muke tafa da su kenan, bayan nan ma muna tafe da shirinmu na matasa a duniyar gizo, wanda Shamsiya Hamza Ibrahim ta shirya kuma za ta gabatar. Amma dukkan mu a kai ga jin waɗannan, sai mun fara da jin cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga labaran duniya. Yau Lahadi, ana ci gaba da yini na biyu kuma na ƙarshe na taron kolin manyan kasashe 20 masu arziki G20 a birnin Rome, inda shugabannin manyan kasashe masu ƙarfin tattalin arziki na duniya ke fatan tunkarar barazanar sauyin yanayi gabanin babban taron sauyin yanayi na Majalisar Ɗinkin Duniya a wannan makon. Shugabanni sun yi alƙawarin ɗaukar matakin gaggawa don cimma burin takaita ɗumamar yanayi zuwa maki 1.5 ma'aunin Celsius a daidai lokacin da duniya ta ɗauki alƙawari a shekarar 2015 a yarjejeniyar Paris na kiyaye ɗumamar yanayi zuwa mafi kyawun digiri 2. Matakan masana'antu kuma zai fi dacewa da digiri 1.5. Rukunin ƙasashe 19 da ƙungiyar tarayyar Turai ne ke da fiye da kashi 3 cikin 4 na gurɓataccen hayaƙin da ake fitarwa a duniya za su buƙaci samun matsaya akan cimma nasarar rage fitar da hayaƙin, musamman idan aka kawar da amfani da gawayi. Ƙasashe dozin biyu a wannan watan sun shiga wani yunkuri da Amurka da ƙungiyar tarayyar Turai ke jagoranta na rage hayaƙin mai son da kashi 30 cikin 100 daga shekarar 2020 zuwa 2030. Jami'an fadar White House sun ce shugaban Amurka Joe Biden ya yi tattauna mai ma'ana sosai da shugaban kasar Turkiyya Recep Tayyip Erdogan a gefen taron G20 da aka yi a birnin Rome yau Lahadi, a daidai lokacin da ake ci gaba da tada jijiyoyin wuya da rashin jituwa tsakanin Washington da Ankara. Wani babban jami'in gwamnatin Biden ya shaida manema labarai cewa shugaban ya bayyana muradinsa na samun kyakkyawar alaƙa da Turkiyya da kuma samar da ingantacciyar hanyar tafiyar da saɓanin da ke tsakaninsu. Jami'in ya ce batutuwan da aka tattauna sun haɗa da Afghanistan da Syria da Libya da Caucasus ta kudu da yanayi da kuma kare haƙƙin bil'adama da kuma buƙatar da Turkiyya ta yi na sayan jiragen yakin Amurka samfurin F-16. Dangane da batun jiragen, Biden ya ce a bayyane yake cewa akwai wani tsari da ya kamata mu bi, in ji jami'in. Yau Lahadi masu zanga-zangar adawa da juyin mulkin Sudan sun kafa shingaye a birnin Khartoum kwana guda bayan da wani kazamin yunkurin murƙushe masu zanga-zangar yayin da zanga-zangar kin jinin gwamnatin Sudan ta shiga kwana ta bakwai. Dubin dubatun jama'a ne suka fito a fadin kasar domin gudanar da zanga-zangar jiya Asabar, inda suke gudanar da zanga-zangar nuna adawa da kwace madafin iko da sojojin kasar suka yi a ranar 25 ga watan Oktoba, lokacin da babban hafsan sojojin kasar General Abdel Fattah al-Burhan ya rusa gwamnatin kasar da kafa dokar ta bace da kuma tsare shugabannin fararen hula na Sudan. Matakin da ya janyo cece-kuce da kasashen duniya, inda manyan kasashen duniya suka buƙaci a gaggauta dawo da mulkin fararen hula tare da yin kira ga sojoji da su nuna kamun kai ga masu zanga-zangar. Akalla mutane uku ne aka harbe da raunuka fiye da mutane 100 a zanga-zangar ta jiya Asabar, a cewar likitocin waɗanda suka ce waɗanda akashin sun samu raunukan harsasai a kai, kirji ko kuma ciki. Adadin waɗanda suka mutu tun lokacin da aka fara zanga-zangar ya kai akalla 11.
Labaran duniya kashi na farko kenan aka saurara. Kamun ku kai gajin kashi na biyu, bari mu fara muku da rahoton mu na farko. Tsohon shugaban majalisar dattawan Najeriya a jamhuriya ta uku, Ayochi Ayu, ya lashe zaben shugabancin babbar jam'iyyar adawa a Najeriya ba tare da wata hamayya ba. Ayu ya zama shugaban ne bayan fito da shi da aka yi a matsayin dan takara daga jihohin arewa ta tsakiyar Najeriya, inda jam'iyyar ta tura mukamin shugabancin ta. Sai dai wasu na ganin hakan na iya zama kafar angulu ga wasu 'yan arewa masu shirin neman shugabancin kasar a zaben gama gari da ke tafi. A bangare ɗaya kuwa ita jam'iyyar ta PDP tana cewa duk wannan iya cin tsaba ne. Ga wakilinmu Nasiru Adamu Elinkaya ɗauke da rahoton bayan zaɓe.
It's not a coronation. Because we don't run chieftaincy title in the party.
Ba mulkin gargajiya muke yi ba, don haka ba nada ne aka yi ba. Sai da ni takara aka yi daga yankin arewa, kuma ya zama wajibi a kaɗa ƙuri'a ta nuna amincewa da zaɓata. In ji Ayu a zantawa da gidan talabijin na Arise da shi kafin ayyana shi a matsayin wanda ya lashe zaben.
That they vote yes.
Babin da yake bakunan manyan NPDP shi ne caccakar jam'iyyar APC mai mulki da alwashin dagewa don amshi madafun iko a babban zaɓe da ke tafiya 2023. Ga abin da tsohon shugaban jam'iyyar Bello Haliru ke cewa.
Allah ya zaɓa mana shugabanni na gari wanda za su kai jam'iyyarmu ga nasara don mu ceto ƙasar nan ta Najeriya daga wannan hali da take ciki na rashin tsaro da fatara da talauci. In sha Allah muna fata yan gwamnatin PDP ta kafu waɗannan abubuwan za a yi maganin su.
Dan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar a 2019 Atiku Abubakar da waɗanda suka nemi tikiti irin su Sanata Rabiu Kwankwaso sun halarci taron. Yan jam'iyyar na nuna tura shugabanci arewa ba zai dakatar da yankin daga neman shugabancin ƙasa ba. Aliyu Bello shine shugaban matasan jam'iyyar na Kaduna.
Tunda aka ce an kawo shugabancin jam'iyyar PDP zuwa arewacin Najeriya, duk wani ɗan siyasa da masu niyyar taka takarar shugaban ƙasa hankalinsu ya tashi, domin suna ganin idan aka kawo shugabancin jam'iyya yankin arewa to takarar shugaban ƙasa za ta tafi kudu. Amma saboda tsari da iya takun siyasa na jam'iyyar PDP suka kawo shugaban jam'iyya zuwa arewacin Najeriya, sannan kuma suka ce kowa yana da dama da zai fito ya taka takarar shugabancin ƙasa.
Muhammad Kadade Suleiman, mai shekaru 25, ya lashe zaɓe a matsayin matashi mafi ƙarancin shekaru da ya taɓa hawa wannan mukamin.
Saboda ka san mu siyasa da ake yi a can gida ƙauye kenan, duk inda za a je dai za ka ga tare muke tafiya da manyan mutum, muna 'yan ƙanana ana ɗora mu akan mashin ana tafiya da mu kantin ƙauyuka-ƙauyuka. Har Allah ya sa mu muka zo muna ɗaukan mutane muna tafiya da su. Na samu wannan mukami a yau na ci zaɓe ina da shekara 25 da ƴan watanni wanda ba a taɓa samun haka ba.
Tsohon shugaban jam'iyyar Uche Secondus wanda ya gaza samun nasara a kotu ta dakatar da babban taron ya yi wa jam'iyyar fatan alheri amma da ɗaura aniyar ɗaukaka ƙara kotun ƙoli don neman a dawo da shi mulki ya ƙare wa'adinsa zuwa watan Disamba. Nasura da Malika ya murar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To masu sauraro har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka. Yanzu kuma ga labaran duniya kashi na biyu.
Cibiyar da ke bibiyar annobar coronavirus ta jami'ar Johns Hopkins ta ba da rahoto da safiyar yau Lahadi cewa adadin waɗanda suka mutu daga cutar amai da gudawa ya yi ƙasa da 4,000 da ya kai adadin miliyan 5. An kai adadin miliyan 4 fiye da watanni 4 da suka gabata. Faraministan India ya faɗa wa shugabannin duniya a taron G20 a Rome cewa India za ta samar da allurar COVID miliyan 5 a ƙarshen shekara mai zuwa don amfani a ƙasarsa da ma duniya baki ɗaya. Narendra Modi ya faɗa a ranar Asabar cewa duk da haka rigakafin miliyan 5 za su kasance cikin sauƙin samarwa idan hukumar lafiya ta duniya ta amince da rigakafin Covaxin na India tare da sanya shi cikin jerin amfanin gaggawa na hukumar WHO. Kamfanin Bharat Biotech na India ne ke samar da Covaxin. A halin da ake ciki, Xi Jinping shugaban ƙasar China ya shaida wa taron ƙolin jiya Asabar ta hanyar wani hoton bidiyo cewa ƙasar China ta riga ta samar da allurar rigakafin COVID-19 sama da biliyan 1.6 da aka rarraba a duniya. Daga ƙarshe shugaban ƙungiyar Taliban Haibatullah Akhundzada ya yi jawabi ga masoya bayansa a birnin Kandahar da ke kudancin ƙasar kamar yadda jama'ai suka sanar a yau Lahadi a matsayinsa na farko a bainar jama'a tun bayan karɓar ragamar mulkin a shekarar 2016. Akhundzada ya kasance shugaban kungiyar tun shekarar 2016 amma ya kasance mai kishin ƙasa koda bayan da kungiyarsa ta kwace mulki a Afghanistan a watan Agusta. Karancin bayanansa ya sa ake cece kuce game da rawar da yake takawa a sabuwar gwamnatin Taliban har ma da jita-jitar mutuwarsa. A jiya Asabar ya ziyarci makarantar Darul Ulum Hikima don yin magana da jaruman sojoji da almajiransa a cewar jami'an Taliban. An dai tsaurara matakan tsaro a wajen taron kuma babu wani hoto ko bidiyo da ya fito amma shafukan sada zumunta na kungiyar Taliban ne suka yaɗa wani faifan sauti na tsawon mintuna 10.
Labaran duniya kenan aka saurara kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington gundumar Columbia. Yanzu kuma lokaci ne na taskar rahotanni. Baki ɗaya tattalin arzikin duniya ya shiga cikin mawuyacin hali a sanadiyar annobar corona wanda fiye da shekaru masu yawa ba a ga yanayi irin nata ba a duk faɗin duniya. Annobar ta zo da bazata kuma an takaita kiyasinta wanda hakan ya sa ɓarnarta ta wuce kima. Yanzu haka dai masana a ko'ina a faɗin duniya na yin nazari a kan yadda za a fito daga cikin wannan yanayin. Abokin aikinmu Alfonso Sokoro Igwe ya halarci wani taro da aka shirya don kawo ƙarshen koma bayan tattalin arziki.
Farfaɗo da tattalin arzikin duniya daga halin da annobar corona ta jefa ta ciki wani batu ne wanda har ila yau kasashen duniya da hukumomi da ma cibiyoyin nazari da bincike na ci gaba da ƙara himma don nemawa mafita mai ɗorewa. A kan wannan batun ne cibiyar bincike ta masu kimanta darajar kasuwanci da tafiyar da lamura ta Afirka Afrifam ta gudanar da wani taron ƙasa da ƙasa a jami'ar Gregory da ke garin Uturu na jihar Abia jiya don nemo hanyoyin sake gina tattalin arzikin Afirka daga illar annobar corona ta fannonin noma da ilimi da kuma kimiyya da fasaha. Da yake magana a matsayin babban mai jawabi a taron, Farfesa Santa ya kela na jami'ar tarayya na kashere a jihar Gombe ya jaddada cewa matukar ana so a rage illar da wanzuwar annobar corona ke wa tattalin arzikin Afirka sai fa an ƙara kokari wajen zuba jari a fannin kimiyya da fasaha tare da haɓaka ɗakunan gwaji don bunƙasa bincike na kimiyya a cibiyoyin bincike da kuma jami'u. Farfesa Kela kenan inda ya ƙara da cewa muddin ana sa farfado da tattalin arzikin Afirka kamata a sake nazari sosai na darussan ilimi da zummar sa matasa sha'awar kimiyya da fasaha. Dr. Yusuf Musa Hammawa, shugaban cibiyar masu kimanta kasuwanci da tafiyar da lamura ta Najeriya, ya yi takaitaccen ƙarin haske.
Muna tabbatawa mu sa malamai da matasa na Najeriya sun goge ta fannin kere-kere kasuwanci da yadda za su gudanar da kasuwancinsu da kuma haɓaka tattalin arziki na Najeriya. Ya kamata gwamnati ta rinka duba irin waɗannan ƙungiyoyi ko kuma cibiyoyin ilimi yadda suke taimakawa don haɓaka tattalin arzikin ƙasa. Don gaskiya hudun nan ana ya kamata ita wannan ƙungiya ta Institute of Business Values na Najeriya ta fitar da tsare-tsarenta domin su tabbata Najeriya tana dogaro da kanta.
Hukumar Raya Tattalin Arzikin Ƙasashen Afirka ta Majalisar Ɗinkin Duniya UNECA ta kiyasta Afirka ta yi asarar akalla biliyan 65 daga kuɗaɗen shiga daga ɓangaren man fetur a tsakiyar shekarar 2020 sanadiyar annobar corona, in ji gidauniyar bincike ta Observer Research Foundation. Alfonso Sokorigwe, muryar Amurka daga Umuahia, Najeriya.
To baya ga batun tattalin arzikin ƙasa sai na haɗin kan ƙasa, inda 'yan kwanakin baya na zanta da tsohon shugaban Najeriya na mulkin soji General Abdulsalam Abubakar mai ritaya, wanda yake magana akan hanyoyi da za a bi don haɗin kan ƙasa musamman a wannan lokaci da zaɓuɓɓuka ke kusantowa.
Na farko aka gafarce ni ɗan jaridu da masu yada surutai-surutai da bai kamata ba su sukan ƙara ma wayannan fitinu-fitinu. In ka duba kowane ƙauye ka je a Najeriya za ka ga talakawa a kowane ƙauye, Bahaushe, Yarbe, Yamiri suna zaman lafiya. Ba wanda ya damu da meye addinin ka kai wani iri ne. To amma irin labaruka da ake bayarwa ba za ka taɓa ganin wani labarin kirki ya ce yau wannan Bayarbe ya ji ya ziyarci wannan Bagware ba sun yi ki sun zauna lafiya. Sai dai a dinga ba da labarin a ce Bahaushe ya mari Bayarbe ya tunzare Inyamiri. Waɗannan abubuwa duk sun suke kawo waɗannan tasussukan haka. Labari da ake bazawa yana ƙara tunzura fitinoli. Kusan kowane ƙauye ka tafi a da an ganka bako mutanen ƙauyen nan za su taru su maka marhaba da zuwa su kula da kai kwana hudu ma su baka abinci su tabbata ka samu masauki mai kyau. To amma a halin yanzu da muke ciki yanzu nan da an ganka bako a gari sai ka zama abin kallo sai a dunga maka da wasu da to sai an tabbata kai mutum. Duk irin waɗannan labaru da ake fadawa su ne suke kawo waɗannan fitinu-fitinu. Kuma mutane suka yi amfani da addini da ƙabilanci su samu biyan bukatansu. Irin waɗannan mutane ina masu fata Allah ya sa su gane wannan ba shi ne nufi alheri ba. Ai in kana neman shugabanci ba musulmi ko kirista ne kake za ka yi ma shugabanci ba. Dukka jama'a kake so ka yi shugabanci da musulmi da kirista da wanda bai sallah da wanda ma bai yin addini dukka na so ka yi shugabanci so kabili za ka ina fata su masu neman shugabanci za su yi makansu ya mulali yi tunanin cewa kowa na su kabili da samu zaman lafiya.
To ka yi magana wadda ta shafi ainihin 'yan gudun hijira, wanda ake kiyasta cewar akwai 'yan gudun hijira sama da miliyan 6 a cikin Najeriya. Wani irin kira kake da shi ga mahukunta don su kawo ƙarshen waɗannan sansanoni na 'yan gudun hijira da ake da su a Najeriya?
To kodai nawa ne ya dai kamata na farko mu tabbata na farko an samu zaman lafiya wayannan yan ta'adda da ke kawo mutane su gudu su barma inda suke su barma yan hijira mun kakkafe su kuma tabbata mun kakkafe su garuruwan da mutanen nan suka taso tabbata akwai rundunan tsaro masu tsaronsu don a ba su zaman lafiya to amma haka ba zai yi ba kamar yadda na ce dalili da aiki ya yi mutanen nan ba yanda a kowane ƙauye kowane gari a ce dole sai an kaso ta ko ƴan sanda wanda za su iya kawo zaman lafiya a halin yanzu nan da muke ciki dole sai mun ƙara masu mutane kuma an ba su training.
Tsohon shugaban Najeriya kenan General Abdulsalam Abubakar. Har yanzu dai masu sauraro ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka. A nan birnin Washington gundumar Columbia yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Da al'umman Najeriya suka yi wa babban bankin kasar wato Central Bank akan tsokacin da yayi na shirye-shiryen kaddamar da fara aiki da tsarin amfani da naira ta yanar gizo wato e-naira a makon nan mai karewa ne shugaban kasar Muhammadu Buhari ya kaddamar da wannan dandali da za a fara hada-hadar kasuwanci ta hanyar amfani da e-wallet to kafin mu yi nisa da wannan jawabi za mu so mu ji menene e-naira din nan yaya yake aiki sannan kuma yaya za a yi amfani da shi da kuma cin moriyarsa wanda alfahari yake da shi ga al'umma da ma matasan kasar kamar koyaushe dai suna na Shamsiyya Hamza Ibrahim jagoran madalla to shirin na wannan makon ya tattauna da kwararre kan sha'anin tattalin arzikin kasa da tayi Shehu Aliyu
wato shi wannan e-naira wato kaman ana cewa digital currency ne kudade ne na kimiyya na yanar gizo wanda suna da asali ko kuma suna da nasaba saboda yawan mutanen Najeriya waɗanda suka shiga kasuwan cryptocurrencies wato waɗannan silalla da ake kasuwanci da su na Bitcoin waɗanda suka zamana cewa kudade ne da suke babu gwamnati da take bayan waɗannan kudade sannan kuma akwai lalurori daban-daban da suke cikin wannan kudade na crypto wanda babban bankin ƙasa aka sa masa aka kura masa wuta akan ya amshi waɗannan digital currencies din na crypto wanda a cikin nazarin da suka yi suka ga to ai ga inda duniya ta karkata duk duniya kasashe 190 kowace ƙasa ta koma tana bin diddigin ya za a yi menene canjin da zai samu kuɗi nan gaba a duniya sai aka ga cewa to ai saboda wannan ilimi na kimiyya da yanar gizo lalle kasuwanci ya fara koma yanar gizo saboda haka bari a samar da kuɗaɗe waɗanda za su daidai da waɗannan kasuwanci na yanar gizo wanda ba a yin kasuwanci da kop da kuɗi ka bani in baka idan mutum yana so ya dada fahimtar shi menene kudin shi kanshi professor John Robinson wata ba amurkiya ta taba cewa duk abin da zai yi aiki akan kudi to wannan abin ya zama kudi saboda haka ne ita wannan e-naira din ta zama na cewa wata naira ce amma kudin kimiyya ne na yanar gizo nasaba su daya da naira da kobo da muke kashewa kuma asalin su daya kuma nasaba su daya to kin ji abin da ake nufi da e-naira wanda aka kawo ta kwanan nan a watan October na 2021 din nan kuma ba wai Najeriya kadai bane ta fara kaddamar da wannan kudi kamar yanda babban banki ya tabbatar akwai kasashe kamar uku akwai kasar China wanda tana nan ta yi nisa ta kaddamar da kudaden a yankunan kasashe daban-daban wanda a bincike na ya nuna mun cewa za su kaddamar da kudin ne a baki 2022 saboda girman China da girman kasuwancin ta sannan akwai kasar Bahamas sannan bayan kasar Bahamas akwai kasar Cambodia waɗannan suna cikin wanda suka ja gaba kusan a cikin kasashe 190 na duniya kashi 90 suna bincike akan kudaden ki 60 a cikin kasashen sun yi nisa wajen kokarin kirkiro kudaden ya nasaba da irin kudaden kasan su cikin kasashe a cikin su kuma kashi 14 cikin 100 su ne suka yi nasara fara irin abin da Najeriya ta riga ita ta kaddamar
kuma wani irin moriya ɗan Najeriya za su yi ga wannan sabon tsari da aka fito da shi sannan kuma yaya ma ita wannan nau'i na kudi zai amfani ɗan kasa
to shi kudi in baka da shi baka da shi kaman ga ce ne ya ilimi zai amfani mutanen Najeriya ilimi neman shi ake wanda ya nemi ilimi ya samu ilimi ita naira neman ta ake amma gurin neman ta din fita muna da naira na takarda da silalla waɗanda suke karafuna da takarda nau'i biyu wanda duk zamu iya kasuwancin mu zamu yi da takarda na al'ada zamu yi da takardu na roba wanda yake naira duk naira 20 to amma ainihin alfanin sa shine duniyar ka da kasuwancin ka a tafin hannunka kuma yanda ake aiki da ita wannan naira din harka ne wanda na farko ita tana da asali daga babban bankin Najeriya kuma duk dokokin banki kudi da ya shafi dokokin kudi a Najeriya ya shafi ita wannan naira din saboda haka kafin ka je idan kana kafin ma ka je ka so ko ka so ka manhaja kana kokari ka shiga kasuwar kudi na naira in ka so ke manhaja sai ka je ya tabbata cewa kana da wani bankin kasuwanci wanda kake da account a ciki wannan account din naka kana da bank verification number ma'ana ana yi kasuwanci da wanda aka sani to idan ka shiga shine zaka koma ka sauke manhajan duk bayanan da za a tambaye ka ka sa sai ka shiga kasuwar sai ka ibo kudin ka daga banki sai ka zuba su a wannan lalitan ba duka ba dan ka kankuro kudin ka ka zuba in kasuwanci ya samu tsakanin wani da wani kuma yana kasuwanci shi ma ta wannan bangaren sai kai kasuwancin ka ka biya kudin ka ka karbi kayan ka ko kuma ka saida kayan ka karbi kudin ka wanda lokaci babban banki na bin ba a san duk abin da kuke yi wanda shi a wannan yanayi ita gwamnatin Najeriya dole irin bank charges din da ake cewa to akwai irin harajin da za a cire na kasuwanci wanda dokokin haraji na Najeriya ya bada dama kuma dama ya hanyar da za a dike nan a samu kudaden shiga saboda kasuwanci da dama sun tashi tsakanin shago da mutum sun koma tsakanin shi wannan yanar gizo da dan kasuwan da kake kasuwanci saboda gwamnati za ta tara kudade masu yawan gaske kuma babban alfanin sa ga babban bankin Najeriya shine duk ran da kudin kasa misali ana so a sa trillion biyu a tattalin arzikin Najeriya wato a buga naira 1000 da naira 500 da naira 10 da naira 50 da naira 20 sai an kashe makudan kudade masu yawan gaske wani lokaci a biya Nigerian Security Printing and Minting Company a Najeriya su buga wani lokaci a dauki kudin a kai shi Amurka a buga to yanzu ita wannan kudi ta yanar gizo ba ka nemo irin waɗannan kudade masu yawa wanda zaka je ka bayar a buga sannan bayan duk ka buga kudaden nan naira 1000 da ke hannun mai saurari tana da iya tsawon rayuwanta a tattalin arziki wanda idan aka duba lambar da ta ita ana tunanin ta yi kasuwanci ta bi hannu amusan 4,000 idan ta gama shan wuya ta lalace to shine za a ɗauko ta kuma a maida ita a sake neman a je a biya kuɗi mai yawa a lalata ta in an lalata ta sai a sake biyan kuɗi mai yawa a sake buga amma wannan kuɗi na digital currency ko kuma internet currency na naira tana nan ba ta lalacewa baka sa mata manja ba baka shafa mata kazanta ba ba ta kuma rancuta ba ikanta
masauraro iya abin da lokaci ya bamu damar kawo muku kenan mako na gaba shirin zai gayyato masani kan sha'anin fasahar kimiyyar yanar gizo don ƙara haske game da rede-reden da ake yi kan bacewar manhajar ta naira tun kaɗan bayan kaddamar da shi a shagunan Play Store na wayoyin Android da App Store na masu wayoyin Apple yanzu a madadin mahukunta da ma'aikatar sashen Hausa na muryar Amurka Ni Shamsi Hamza Ibrahim ke mana fatan alheri. Bisalam.
Ba sauraro baki daya iyakacin abin da shirin namu ya kunsa kenan a yau. Sai kuma idan Allah ya kai mu gobe da sanyin safiyar ku, karfe 6 agogon Najeriya, Niger, Kamaru, karfe 5 agogon Ghana da GMT. Za ku ji sauraron abokan aikin mu. Dauke da wasu rahotanni yanzu a madadin abokin aikin nawa Sarafilu Hashim Gumel da ya taya ni gabatar da shirin sai Leonard Sahilu da ya daidaita mana sauti Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia Bis salam.